نعم.
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
نعم. الله تعالى باين ياي وانشم بياني نساكمكو da kowane bangare zai samu daga cikin kafirai da mu'minai yace fa idza laqitumul ladina kafaru to saboda haka idan kuka hadu da waɗanda suka kafirta kuka hadu da su a ina ma'ana kuka hadu da su a filin daga kuka hadu da su a filin yaki fa darbar riqab sai dukan wuyoyi kawai wato domin wannan darbar riqab wannan mazhar ne wato Allah ta'ala yace sai dukan wuyoyi amma ma'anan wannan shine ma'ana ku doki wuyoyin waɗannan kafiran ma'ana ku kakkashe su ma'ana ku yaƙe su iya yadda Allah ta'ala ya ba ku ƙarfi amma fa a ina za a yaƙe su in an hado a ina in an hado a filin daga ba a ce in an hado a lungu ba ba a ce in an hadu a wato a wani waje wajen aiki ko makamancin wannan ba domin abinda waɗansu mutane ba su fahimta kenan dangane da ayoyin alqur'ani wani ya tashi kawai sai fa idza laqitumul ladina kafaru wa darbar riqab sai ya dauki laqitum din nan a kowane waje wanda kuma ba haka bane Allah subhanahu wataala yake idza laqitumul ladina kafaru kamar yadda ya fada wata ayar idza laqitumul ladina kafaru zahfan to kun ga a can ya bayyana yaushe ne haduwan shine ranan yaki in aka yi fito na fito da musulmai amma in ana zama lafiya babu wannan ba a kai ga wannan matakin ba to sai kowa ya kame hannunsa amma in an kai wannan mataki an yi fito da wato fito na fito da musulmai idza laqitumul ladina kafaru zahfan idza laqitumul ladina kafaru to a wannan lokacin kada ku yi sanyin jiki domin in kuka bari kuka yi sanyin jiki har aka kashe ku to ku san cewa addinin Allah aka kashe to amma a wannan lokacin ku dage ku himmatu wajen me wajen ku ga cewa kun ci nasara akan waɗannan kafiran waɗanda suka haɗu da ku kuma suka zo domin su yaƙi addinin Allah fa darbar riqab yace sai dukan wuyoyi kuma anan malamai suna cewa me yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci wuya kawai cewa a daki wuya a sari wuya shin wuyan kawai ake son a rinka sara in aka je filin daga ba sara da suka to shine malamai suka ce abinda yasa Allah ta'ala ya ambaci wuya kawai anan domin wannan shine galibin abin da aka fi a cikin yaƙi musamman yaƙi da takobi an gane ko saran wuya ake yi dukan wuya ake yi amma wannan da zai hana a ce an wato an yi suka da takobi da ainihin mashi ko kibiya ko makamancin wannan ba amma wannan shine abin da yake mafi yawa fa darbar riqab daga nan Allah ta'ala yace hatta idza asqantumuhum har sai a lokacin da kuka yawaita kisa kuka yawaita musu kisan nan fashuddul wasaq sai ku tsananta daurin su to anan akwai wani tambihi da ya kamata mu fahimta waɗanda suke zargin musulunci cewa musulunci ba abin da ya sani sai zubar da jini sai yaki ko makamancin wannan to ba sa fahimtar menene addinin musulunci kuma ba sa fahimtar me addinin musulunci ya shara'anta wanda addinin musulunci bai ce a kowane lokaci a rinka yakan kafirai ba mun karanta qul ya ayyuhal kafirun haka ne ko la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din an gane ko yawa addinin musulunci abin da yake tabbatar da shi shine idan ba za a taba addinin Allah ba a bar addinin Allah, kada wani ya tunkari addinin Allah, to kowa ya yi zamansa ya yi addinin sa. Wanda ba zai yi addinin musulunci ba, la ikraha fi din, ba tilastawa a cikin addinin musulunci. Idan baka yarda da addinin musulunci ba, je ka yi wani addinin da ka so ka ga dama, amma kada ka kuskura ka ce za ka taɓa addinin musulunci, ko kuma ka yi ƙoƙarin dukufar da addinin musulunci, abinda addinin musulunci ba so kenan. Amma duk lokacin da ka ce za ka hana mutane yin addinin musulunci, to a lokacin ne musulunci ya ce to ku kuma kada ku yarda, sai ku tashi domin ku kare addinin Allah. Mai sun zauna lafiya, ku zauna lafiya. Fa in qataluhum kuma faqtuluhum, wannan shar'i ne, in sun yake ku, ku yake su. Me ma'anar mafhumin wannan? Idan ba su yake ku ba, kada ku yake su. To amma idan suka yake ku din nan, a lokacin da za su yake ku din nan, shikenan ku kuma sai ku wanke hannunku, ku daura hannunku, su zo su sasari wuyanku? A'a, ba zai yi ba. Wannan shine idan kuka haɗu a wannan lokacin, fa darbar riqab, a girbe su, inji Allah subhanahu wa ta'ala, girba kenan. Fa darbar riqab, to idan kuma kuka haɗu da su a wannan lokacin, za ku yaƙe su ne, kuma ku yawaita kisa a cikin su, ma'ana ku ga cewa kun raunana su, ku ga cewa kun karya ƙarfin su, zamanto ba su da wani ƙarfin da za su tunkari addinin Allah kuma. To daga nan idan kuka yawaita kisa a cikin su, ba a ce shikenan ku yi yadda za ku yi ku gama da su. Allah ta'ala bai ce haka ba, yace fashuddul wasa, yanzu an raunana su, waɗanda suka saura sun kama gudu, suna tsoron ku sun kama gudu. To anan Allah ta'ala bai ce a ci gaba da kisan su ba, yace a kakkama su. Fashuddul wasa, a kakkama su, a daddaure su, kuma a yi musu dauri mai tsanani, a daddaure su da tsanani. Fashuddul wasa, to wannan shine yake kara tabbatarwa da cewa manufar addinin musulunci ba shine ya rinka zubar da jini ba, a'a, manufar addinin musulunci shine zaman lafiya. Zaman lafiyan nan kuma a zauna da musuluncin nan lafiya, kada a taba musulunci. To idan ba za ka taba musulunci ba, za ka zauna kai kai addininka, to musulunci ba zai taba ka ba. Ah, dan me yasa aka yi aka shar'anta wato ahlul zimma a cikin musulunci? Me ma'ana ahlul zimma? Kafiran amana, kafirai ne za su zo karkashin shugabancin musulunci su ce to mu ba za mu yake ku ba, amma ba za mu shiga addinin ku ba, za ku bar mu muninka addinin mu na kiristanci ko na yahudanci ko makamancin wannan, amma kuma za ku rinka ba mu kariya, duk wanda zai zo ya tunkare mu ku ba mu kariya, mu kuma mu rinka biyan ku wato jizya tax wata wata ne ko bayan wata biyu, gwargwadon yadda aka yi ittifaki tsakanin shugabancin musulunci da waɗannan kafiran. Shin kun sani cewa addinin musulunci ya shara'anta idan wani ya zo zai taɓa kafirin amanan nan za a yaƙe shi? Haka yake a cikin addinin musulunci. Idan ana da wato ainihin yarjejeniya tsakanin waɗansu jama'a na kafirai da musulmai, to idan suna da waɗansu maƙiya da za su yaƙe su, wajibi ne ga musulmai su tashi a sahun waɗannan kafiran amanan su yaƙi wa, su yaƙi maƙiyansu. To kun ga babu wani addinin da yake da ya yarda ya yi haka sai addinin musulunci. Sai addinin musulunci. Shi yasa anan ya ce fashuddul wasa, in kun karya ƙarfinsu, idan kuka raunana su, to a lokacin sai ku kakkama su, ku ɗaɗɗaure su. Sai me zai biyo bayan wannan? Ya ce fa in ma man nan badu, to a bayan haka ko ku yi musu karamci, wa in ma fida'an, ko kuma su biya fansa. Kun kakkama su daga wajen yaƙi, an gane ko? Ko ku yi musu alfarma, ku yi musu karamci, ma'ana ku sake su, ku yi musu alfarma ba tare da sai sun biya wani abu ba. Kun ga wannan ma karamcin musulunci ne. Wa in ma fida'an, ko kuma a kada ku sake su sai sun biya fansa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kamammun yaƙin Badar. Lokacin da aka kama kafirai daga yaƙin Badar, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba haka ne ko aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe mutane biyu ne kawai waɗanda an kashe waɗannan mutanen ne saboda abin da suka kasance suna yi wa musulmai a lokacin da suke garin Makka amma bai cin waɗannan mutum 70 aka kama kun ga an kashe mutum biyu saura mutum nawa 68 mutum 68 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama su dinnan ba a kashe su ba fansa suka biya wanda yake da kuɗi ya biya akwai wani fansa wani kuɗi da aka yanka idan kana da kuɗi ka biya idan kuma baka da kuɗi za a hada ta da waɗansu yaran musulmai domin ka rinka koya musu karatu da rubutu zuwa wani lokaci shikenan sai a sake ka ka tafi garinka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kamammun Badar kenan kuma akwai lokacin da a lokacin da aka yakin Fathu Makka akwai wasu jama'a wanda su ma sun kai wajen mutum 60 ko 70 sun so su yi wani makirci aka sa aka kama su sojojin musulmai suka kama su aka zo da su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu yayi musu manno din yayi musu karamcin ya sake su ya kyale su to kun ga duka waɗannan abubuwa ne bangarori ne da suke nuna mana cewa manufar musulunci ba shine yaki ko da yaushe kisa ko da yaushe ba an gane wannan ku wa ifa imma mannan badu wa imma fida an hatta tada al harbu aw zaraha Allah ta'ala yace zalika yace wannan hukuncin da aka yi fa walau yasha'u Allah kuma da Allah ya so lantasara minhum da ya ci nasara daga gare su ma'ana ba tare da yaki ba Allah ta'ala inda ya so a lokacin da kafirai suka taso za su yaki musulmai sai Allah ta'ala ya aiko da mala'ika kawai a halaka su gaba daya ko ya aiko da wani tsawa ko kuma ya musu ruwan duwatsu haka ne ko Allah ta'ala yana da ikon yin haka kamar yadda yayi da al'ummomi da suka gabata an gane wannan ku amma me yasa Allah ta'ala bai yi hakan ba yace a sai an fafata da su yace walakin liyablu wa ba'dakum bi ba'd kuma amma domin Allah ya jarraba sashin ku da sashi ya jarraba sashin mu'minai an gane ko da sashin mu'minan inji wasu malamai kenan sashin mu'minai da sashin mu'minai domin idan ba a wajen yakin ba ba a iya gane musulmin kwarai ba a iya bambanta tsakanin munafiki da mu'mini an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ne a wata ayar wato da yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu llahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhalin Allah ta'ala bai riga ya gano daga gare ku waɗanda suka yi jihadi da kuma waɗanda suka yi hakuri ba daga waɗanda ba su yi hakurin ba saboda haka an shar'anta jihadi ne domin a wato Allah subhanahu wa ta'ala ya rereye ya ainihin tace mu'minai daga rababban mutane ko kuma rababban munafikai an gane ko wannan shine ma'anar li yablu wa ba'dakum bi ba'd domin ya jarraba sashin ku da sashi haka wasu malamai suka fassara wato sashin mu'minai da sashin mu'minai waɗansu kuma suka ce li yablu wa ba'dakum bi ba'd domin Allah ya jarraba sashin mu'minai da sashin kafirai wato domin ku fafata din kuma domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ga yadda za ku yi gwagwarmaya wajen yakan waɗanda suke son su rusa addinin Allah an gane ku walakin liyablu wa ba'dakum bi ba'd shi wallazina qutilu fi sabilillah kuma waɗanda aka kashe su a fi sabilillah a cikin tafarkin Allah falan yudilla a'malahum to har abada Allah ba zai batar da ayyukansu ba kun ga a can baya Allah ta'ala yace kafirai Allah ta'ala ya batar da ayyukansu to amma waɗannan mujahidai fi sabilillah masu ɗaukaka addinin Allah da takwabi masu ɗaukaka tutar addinin Allah Allah ta'ala yace to su ko ba za a batar da ayyukansu ba amma Allah ta'ala zai ainihin karban ayyukansu ya ba su sakamako mai yawa mai girma kuma ya rabanya musu ya ninninka musu ladan ayyukansu wannan kamar yadda Allah ta'ala ya giya mana ne ko manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya giya mana a wata a wani hadisi cewa shi mujahidi ma'ana shahidi kenan wanda aka kashe shi a filin daga yana da waɗansu abubuwa na alfarma a wajen Allah subhanahu wata'ala na farko duk wani shahidi aka ce farkon jininsa da zai ɗiga a ƙasa za a gafarta masa zunubansa gaba ɗaya sa'annan wato a wannan lokacin tun kafin ya mutu za a buɗe mai ƙofofin aljanna ya ga matsugunansa a cikin aljanna kuma za a aurar da shi daga hurun ini kuma a amintar da shi daga azabar kabari saboda haka mujahidi wanda aka kashe shi a filin daga wannan baya daga cikin wanda ake azabtar da su a cikin kabari kuma ba a mai tambaya a cikin kabari sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shahidi Allah subhanahu wata'ala zai karbi cetonsa a cikin mutanansa mutum 70 saboda haka kun ga kenan aikin mujahidi karbabbe ne a wajen Allah aikin mujahidi aiki ne mai girma yace walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malam na'am sai aya ta gaba na'am sayahdihim Allah ta'ala zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma ya kyautata halayensu malamai suka ce sayahdihim anan ma'ana sayahdihim ila aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da su zuwa wato gidajen aljanna saboda haka shahidi da kuma duk wani mumini a ranar tashin kiyama wato Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da shi zuwa ga wato matsuguninsa a cikin aljanna zai shiryar da shi zuwa gidansa a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khalafa almu'minuna minan nar idan aka gama hisabi an yi wa mu'minai hisabi a ranar tashin kiyama kuma suka ketare sirai wanda yake kan wutan nan an gane ko kun ga daga bayan siradi babu wani abu kuma siradi shine abu na karshe da za a yi in mutum ya tsira daga kan siradi to shikenan sai aljanna an gane ko in kuma mutum ya kasa ketarewa sai ina sai cikin wuta Allah ya kare mu kuma wasu malamai ma sun ce ba ma kafire bane za su ketare kan siradi domin su kafire ba su ma bukatar ma sai sun ketare kan siradi su kawai wuta za a yi da su wasu malamai ma sun ce kafirai fa ba wani hisabi da za a musu ranar tashin kiyama ba mu mu'minai ne za a yi mana hisabi domin kai ne kake da kyawawan aiki da munanan aiki shi kafiri bai da wani kyawawan aiki a ranar tashin kiyama an gane ku saboda haka yana zuwa kawai ina sai a tunkuɗe su zuwa ina wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar shikenan su iya hisabinsu kenan a yi wuta da su to amma shi mumini ne zai yi fama da hisabi sosai sai an tantance me ka aikata na mai kyau me kuma wanda yake ba mai kyau ba sai an auna wannan a je mizan a karbi takardu an gane ko takardun aiki a rarrabawa kowa wal kutubu yawma idhin tatayaru fil wara bi shama'ilil aidi wa bil aymani kowa zai karbi takardansa ko da dama ko da hagu sannan kuma a je wajen mizan wajen ma'auni za a auna kowa a auna aikin naki a auna takardun aikinki a auna keke karan kanki domin zuciyar nan akwai abubuwa a ciki saboda haka zuciyar nan tana nan a jikinki ke za a auna ki a gaya kin sha wahala kin yi fama a duniya wajen yin addini wajen imani kina zuwa islamiyya kullun kina zuwa wajen tafsir a cikin watan azumi to ai akwai bambanci tsakaninki da wacce bata zuwa saboda haka dole a daura ki a auna ki yaya tsayi wanda ne fa kina yi idan ko kina yi an gane ko ba kya daidai da wacce bata yi ita tana nan akan gado tana share baccin da saboda haka dole a kawo ku da ke da ita a auna ku, an gane ko, a ga nauyinki, a ga nauyinta, ha, naktubu ma qaddamu wa asarahu, ka san fanci wannan ku, saboda haka a ranar tashin kiyama siradin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan muka ketare siradi Allah subhanahu wataala ya kare mu mu ketare lafiya. To kafin mu shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai wata gada tsakanin wuta da aljanna, yace za a tsare musulmai gaba daya a wannan wajen. Idan aka tsare su a wajen, me za a yi? Za a ce to da wanda ya mariwa ne, da wanda ya zaki wa ne, da wanda ya naushi wa ne, an gane ko? Kun san irin waɗannan abubuwan sun faru a tsakanin mu. Wanda ya mari wani sai ya bada kumatunsa shi ma a mara, wanda aka nausa, an gane ko? Shi ma a bashi dama ya naushi wanda ya naushe shi, an gane ko? Wanda ya zaki wani sai a ce to kai ma ka zage shi, karama. A nan ne za a yi ya taqabuna mazalim kanat bainahu, wato cutarwa da ya gudana tsakaninsu a wannan lokacin ne kowa zai biya wa ɗan uwansa zaluncin da ya yi masa, an gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka yi haka aka tsarkake su domin ba wanda zai shiga aljanna da wani laifi ko na ƙwayan zarra. Saboda haka ka zagi wani, ka mari wani, ka musubi wani, duka waɗannan abubuwan sai an rama su ranar tashin kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan sai a ce wa kowa ya je ya shiga ya kama gidansa a aljanna. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallabi nafsi biyadihi na rantsa da wanda raina ke hannunsa, inna ahadakum bi manzilihi fil janna, lallai ɗayanku dangane da gidansa a aljanna ahda minhu ya fi shiriwa zuwa ga gidan, min manzilihi allazi kana fi dunya, fiye da gidansa da yake duniya. Yanzu in kika tashi daga tafsir din nan, dan Allah ba za ki san hanyar gida ba, sai dai ko in misali abun ya tafi ba memory kuma,
Allah ko
sai dai in an ce misali ba memory, to idan ba memory to shikenan kin ga ba za ki iya koma gida ba. Amma ina akwai memorin nan yana nan, kin ga ba abin da zai hana ki gane gidanki ko? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka ce to kowa ya je ya shiga aljanna, to kowa ya san gidansa aljanna kamar fiye da sanin gidansa a duniya. Shine ma wani daga cikin magabata yake cewa waninku zai san hanyar gidansa a aljanna kamar yadda yake sanin hanyar gidansa idan ya tashi daga juma'a a wannan rayuwa ta duniya, an gane ko? Malamai suka ce wannan shine ma'anar sa yahdihim wa yuslihu balahum, Allah zai shiryar da su ma'ana zuwa ga gidajensu na aljanna. Saboda haka ke ba za ki je ki shiga mun gida ba, ni ba zan je da shiga miki gida ba, kowa ya san gidansa. Shi yasa ma wato Ibnul Qayyim yake cewa dama tun asali ai aljanna shine gidanmu, an gane ko? Shine asalin gidanmu. Amma kuma mahassadin nan, an gane ko? Mahassadin nan, azzalimin nan, wallahi shi ya kore mu daga gidanmu, shi ya kore mu daga gidanmu, ya fitar da mu daga ciki. Amma ba haka ba, kakanmu tun asali, an gane ko? Asalin gidanmu shi ne aljanna, amma sai ya zo saboda hasada. Kun gane wannan mai hasadan ai, wanda kuma muna nan har yanzu muna ta masa biyayya, ya ce sai hijabi kaza za mu sa, sai mu sa. Ga yadda za mu fita, mu rinka shaki wani ko? An gane ko? Sai mu rinka yin haka, subhanallah. Kuma wallahi shi ya fitar da mu, ya kore mu daga gidan aljanna. Ya kamata mu yanke ƙauna da shi, mu yanke alakar mu da shi. Kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana, inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Fata fahimci wannan ko? Saboda haka mu'minai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a wannan ayar cewa insha Allah zai shiryar da su zuwa ga gidajensu a cikin aljanna, wato sayahdihim wa yuslihu balahum, kuma ya kyautata al'amarinsu. Shi yasa bayan wannan ayar yace wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, kuma ya shigar da su gidajensu, wato ya shigar da su gidan aljanna, arrafaha lahum, wanda kuma dama ya riga ya sanar musu da ita, ma'ana ya sanar musu da gidan aljannar, ma'ana ya ba mu labarin menene aljannar, menene a cikin ta irin ni'imomin da suke ciki. An gane ko? In kina son ki san ya aljanna take, ki karanta suratul Rahman, ki karanta suratul Waqi'a. Haka ne ko? Hakan nan akwai surori daban-daban inda Allah subhanahu wataala ya wasafta wato gidajen aljanna, wanda kuma anan ma za mu samu inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin, me a cikin jannati din tajri min tahtiha al-anhar, har zuwa wajen da yake cewa masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asid wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhdatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa. Allah ya kai mu kan wannan ayoyi insha Allah, anan zamu tata aya abinda muka faɗa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ladansa, wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. Amin. Amin. To. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Addu'ar tayi? Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel tayi ko? To abin da ya kamata mu sani shine cewa ba a shar'anta wata addu'a musamman da mace mai ciki za ta rinka yi tun daga lokacin daukan cikin ta har zuwa aihuwa ba. An gane ko? Amma za ta iya yin kowace irin addu'a wadda wato take bukata na Allah ta'ala ya sauƙaƙe mata wato wannan ciki, kuma ya sauƙaƙe mata ainihin ɗawainiya da wahalhalun wannan ciki da naƙuda da sauransu. Wannan babu laifi. An gane ko? Domin wato wannan bukata ce daga cikin bukatu, wanda kuma Allah subhanahu wataala shi ya kamata shi ya cancanta a roƙe shi dangane da wannan bukata. Da fata an fahimci wannan ko? Amma babu wata addu'a musamman da aka ce ana yi. Hada wallahu a'lam. Na'am. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wancan tambayar mun bude ta da mun bude amsanta da hasbunallah, wannan ma ta fi cancanta da hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah ya kare mu. To da farko dai abubuwa ne guda biyu kika ambata anan. Abin da ya shafi wankan janaba, wajibi ne ga kowane musulmi ko kowace musulma ta sani cewa wankan janaba wajibi ne a kan shi ko a kanta. An gane ko? Sawa'un daga mafarki ko daga wato alaka na auratayya. An gane ko? To idan aka samu wannan janaba, ya zama wajibi a yi wanka. Wankan nan kuma manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana siffar yadda ake yin ta. Haka ne ko? Balma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana wankan janaba, idan ya bar wani waje ko na gashi daya wanda ruwa bai taba ba, to sai an kona wannan wajen a ranar tashin kiyama. Ya ga idan mutum bai yi ba gaba daya, kin ga sai a tsoma shi a wutar jahannam, a tsoma shi a cikin wutar jahannam. Allah ya kare mu. Sannan wanda wato zai sadu da iyalinsa kuma bai yi wankan janaba ba, sai ya za a yi sallah. Sai ya za a yi sallah. In yi sallar kuma sai ya za a yi sallar ta karbu, wanda kuma sharadin sallah shine tsarki. Tsarki daga hadasi ko khabasi. An gane ko? Hadasin nan akwai al-hadathul akbar, akwai al-hadathul asghar. Hadathul asghar shine janaba, al-akbar. Hadathul akbar shine janaba. Hadasi mafi girma shine janaban nan. So da haka idan mutum bai yi wankan janaba ba, to wannan sai dai mu ce ya zama matsafi kenan. Ko kuma dai yana da wani addinin daban ba musulunci ba. domin waɗanda ba musulmai bane suke yin haka ba sa wankan janaba shi yasa ma ba a iya zama a kusa da su ai duk wankan da suke yi duk kwalliyar da suke yi doyi suke yi jama'a saboda ba sa wankan janaba musamman matar su Allah ya kare mu wallahi mu musulunci ya karrama mu ya daukaka mu musulunci ya tsarkake mu wallahi innamal mushrikuna najas su najasa ne inji Allah subhanahu wataala najasan ma ba wai masu najasa ba a najasa ne karan kansu an gane ko saboda haka wanda zai koyi da su shi ma zama najis shi ma zama najasa kuma babu shakka wannan najasa ne Allah subhanahu wataala ya kare mu saboda haka nasihan da zan yi miki wato ki ci gaba da roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya gyara al'amarin shi wannan miji an gane ko tunda kuma baya sallah kamar yadda kika faɗa wannan shine bangare na biyu daga tambayanki wannan idan kin tabbata baya sallah la a gida la a shago la a wajen aiki to wannan dole wato ki mai nasiha idan ya kiji dole a kai ƙaran shi kina da wali shi ma yana da wali da suka daura muku aure ko fa ba to hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha azo a zauna a tattauna da su ga matsalar da yake nan in sun ga al'amarin yaki cinyewa sai a raba aure domin da irin wannan laifi rashin wankan janaba da rashin sallah wannan babu shakka dole aure ya rabu an gane ku Allah ya sa mu dace to gara da kika ce za ta iya zuwa wurin tahajjud ba ki ce za ta iya yin tahajjud ba me za ta zo ta yi to tunda ba sallah za ta yi ba ko ba haka ba ba sallah za ta yi ba saboda haka ba za ta iya zuwa ba an gane ko kuma ba a shar'anta mata ta je ba inda aka shar'anta wa mai haila mai al'ada ta je shine filin idi ranan idi aka ce to mai haila ko da ba za ta yi sallar ba aka ce ta halarci wato taron mutane a filin idi saboda ta yi tarayya da su a farin ciki da kuma neman albarka na wanda ake samu a wannan waje musamman a sallar karamar sallar ko ba haka ba inda aka ce daga filin idin ne ake rarrabawa kowa ladan azuminsa an gane ko Allah ya kai wannan ranar ke kuma wa'ansu ma ba su da al'adar ma ba su tare da al'adar ma amma kuma ba su zuwa suna nan suna ta girke-girke sai da su a ɗauko nasu wannan ladar a kai musu kenan har gida to Allahu musta'an to Allah ya sa mu salatu tasbihi to salatu tasbihi gaskiya bayaninta zai dauki lokaci an gane ko saboda sallah ce wadda take da wasu sifofi na musamman an gane ko wanda ni gaskiya ban taba yin sallar ba saboda haka duk sanda aka tambaye ni gaskiya sai na je na sake duba littafi yaya ina tasbihin an gane ko da aka ce za a rinka yi in an tashi in an tago in an je ruku'i ko sujada ko zama ko makamancin wannan guda nawa ne ni ma sai na manta saboda haka sai ki hakuri zan dubo miki gobe sai kuma wato mu yi bayanin da insha Allah ta'ala auranku haramun ne kuma abinda kuka yi din nan kun aikata mafi girman laifi bayan shirka da kisan kai an gane ko kin aikata zina bara fito fili ko yawa kin aikata zina shi ma ya aikata zina saboda haka kun aikata zina wanda kuma Allah subhanahu wataala yana fushi da wannan wato wannan laifi mafi girma saboda haka wato wajibin ku shine na farko ku koma ku tuba ga Allah subhanahu wataala in kun tuba Allah zai karbi tuban ku gane ko ku koma ku tuba ga Allah subhanahu wataala kuma kada ku kara koma kan wannan irin wannan wato laifi wanda kuma wannan shi yake ƙara nuna mana irin tarbiyyar da wato aka wayi gari a cikin ta a cikin al'ummar mu saboda waɗansu al'adu da muka kafa wa kawunan mu wai in za a yi aure sai saurayi ya zo yarin kabin yarinya wato a lungu lungu a cikin duhun dare ana zama ana kebewa wai ana hira wannan wani ne hira ne Allah ne shar'anta Allah ne shar'anta hira jama'a haram haram in ma ai za a yi hirar ma saboda a gane dabi'un juna kafin a yi auren nan a shiga gida a bada izini a bada dama ku shiga falo kuma a turo wata ko kanwarki mai hankali fa ba wai karamar yarinya wacce bata san abin da ake yi ba mai hankali ta zauna tare da ku duk abin da za ku tattauna din nan ta rinka ji wannan shine abin da ya dace a yi domin ko a falon ma idan ku biyu ne haramun ne ku zauna a hakan ma alkhulwa kebewa da mace haramun ne jama'a saboda haka dole sai an gyara tarbiyyar nan fa idan ba a gyara tarbiyyar nan ba abubuwa za su ci gaba da lalacewa ne to ita wannan ma da kai wannan tambayar misali wata kila sau daya kai abin ya faru da ita wata kuma tana nan haka take kullun ko da yaushe kuma wallahi wani lokacin muna gani da idanuwan mu akwai wani waje da nake wani lokaci idan yara suka tafi makaranta kun san anguwa yakan zama shiru wani lokaci wallahi da irin wannan lokacin haka haka za ka rinka ganin ƴan mata da wato samari a lunguna lunguna suna wasa da junansu wannan wani irin tarbiyya ne mun ce mu musulmai muna sa hijabi me amfanin hijabin nan kenan muna sa niqabi wani lokaci me amfanin niqabin nan idan wani zai zo yayi wasa da mutuncin mu to Allah ya sa mu dace Allah kuma ya gyara mu ya gyara dabi'un mu ya gyara halayen mu ya gyara mana ƴaƴan mu saboda haka abin da yake wajibi akan ki tuba ga Allah kuma aure a tsakanin ku idan za a bi ta hukuncin Allah da shari'arsa haramun ne kuma babu ke bashi domin Allah subhanahu wato ka'ida ta tabbata cikin shari'ar musulunci man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqita bi hirmani duk wanda ya gaggauta an gane ko ya gaggauta yin wani abu kafin lokacin sa yayi an gane ko kin ga ba aure tsakanin ku amma kun sadu da juna da saboda haka wato kin yi gaggawa shi ma yayi gaggawa to ana wa wato mutum ukuba da haramta masa wannan abin saboda haka auren ku bai dace ba an gane ko kuma irin wannan wa ƙarin nasiha da zan yi shine a yayin da ya zamanto an kai lokacin aure to a rinka kokari ana auren nan da wuri waɗansu mun sa waɗansu abubuwa a gaba waɗansu a jandu muna ganin cewa in ba mu kammala secondary ba daman mu yi aure in ba mu kammala wato jami'a ba daman mu yi aure Allah ne ya yi wannan sharadin Allah ne ya shadanta wannan sharadi ba sharadi bane kina iya ki rinka zuwa makaranta da gidan mijinki ko sanawiya ko wato secondary school ne daga gidan mijinki kina iya kirinka zuwa makaranta har ki kammala karatunki wannan yafi akan sai ki zauna sai ki ga yarinya shekar shekara 30 25 amma wai ba ta da aure ta balaga tun tana yar shekara 15 18 ta yi zaman nan wanda kuma dabi'a ce ta mutum Allah subhanahu wataala ya yi mu da sha'awar nan kuma sha'awar nan wallahi wani lokacin baka isa kai controlling din ta ba saboda haka waɗannan haqa'iq ne haƙiƙa ne wanda ya kamata mu rinka giya wa junan mu gaskiyar nan idan yarinya ta kai ayi mata aure ta daina bin lunguna da tare da samari da sauransu saboda haka Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya ainihin kyautata mana tarbiyyar ƴaƴan mu hada wallahu a'lam shikenan ko to no ka tifa
mace a tuwa ce ya kamata mu yi lokacin sanin tarbi kamar a farko kenan
to
yanzu kuwa malam tawaiya yadda kace Allah yana son naci wajen addu'a.
Na'am.
Shin wannan ke yau mutum yace Allah tarfi addu'a a zuciyarsa. Ya tawaye ne tawa ya tawaye ne tawa ko kin ko sai yayi bayanin cewa da bukatun shi da wani tawaye a cikin
hudu. Na'am. To addu'ar da ake yi a cikin tahajjud, kowace addu'a ta alheri ana yi a tahajjud. An gane ko? Kowace addu'a ta alheri na buƙatunki, na buƙatun 'yan uwanki da mahaifanki da wa'ansu 'ya'yanki ne ko su wane ne, kowane iri ana yi a cikin tahajjud. Amma akwai addu'a guda ɗaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rinƙa nanatawa, musamman idan muna tunanin kamar muna cikin daren Lailatul Qadr. Addu'ar ita ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ko kuma kace fa'fu anna idan baki son kai ba. Gare mu in kin yi son kai kuma kace fa'fu anni, kuma kina son ki hada da wasu jama'a kace fa'fu anna. Ba san fahimci wannan ko? To wannan kenan. Sannan naci a cikin addu'a ana nufin idan kika kawo bukatunki ki ta maimaitawa, wannan shi ne ma'anar naci. Ya Allah ka gafarta mu, ki ta maimaitawa. Ya Allah, dukiya, ya Allah. Na san shi ne damuwar mu ko da, amma ba ilimi ba. Inga ni sai da ce ya Allah, ilimi mai amfani. Na san ke ba za ki haka ba. Sai ce ya Allah, dukiya, ko a. To haka ake son a rinƙa yin naci. An gane wannan ko? Kuma mafi kyau shi ne ki ƙirgo buƙatunki. Wannan shi ne mafi kyau a cikin addu'a. Domin aka ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai masu roƙon Allah gishiri idan ba su da gishiri. A sujada ce ya Allah, gishiri ya gagare ni a cikin gidana. Saboda haka duk abin da ya gagare ki, ki roƙi Allah, ko magi ne ko daddawa ne. An gane ko? Wannan ya fi kyau a kan ki ce ya Allah, biya min buƙatuna. Ya Allah, ka biya min buƙatuna. Menene buƙatun naki? Ki lissafo su. Domin me? Domin lissafa su ɗin nan shine zai ƙara imani a zuciyarki da cewa Allah shine yake da ikon ya biya miki waɗannan buƙatun. An gane wannan ko? Saboda haka wannan shine wallahu a'lam. Ba su riga sun yi aure ba, ko kuma bayan wannan aihuwan sun yi aure, ba su riga sun yi aure ba. To dama yadda na ba da amsa ɗazu shi ne, na ce idan ana tabbatar da shari'a, ko ba haka ba, shari'a ta musulunci kenan. Misali, in za a je kotu, idan misali ni ne alƙali, na riga na hau kan kujeran alƙalanci, aka kawo mun wannan issue a gabana, to wannan shine hukuncin da zan yanka. Ba wai ni kadai ba, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yanke hukunci. An gane ko? To saboda haka wannan kenan. Amma tunda ba wai sai an je kotu ba, to insha Allahu ba za a samu damuwa ba. In sun tuba, sun tabbatar cewa eh lallai sun tuba, to za su iya yin aure. Babu laifi. Amma su tabbatar cewa wannan dan nazo na farko ba dan su bane, saboda haka ba zai gaje su ba. Wannan shine hukuncin Allah. An gane ko? In sun rasu ko ɗayan su ya rasu, wannan dan me sunan shi? Dan zina, waladuz zina kuma la yarif. Wasu malamai suka ce eh zai iya cin gadon mahaifiyar shi, amma ba zai ci gadon uban shi ba. An gane ko? Saboda haka waɗannan hukunci ne waɗanda in dai za mu ji tsoron Allah dole mu tabbatar da su. Ba wani batun istibra'i kuma, ya tunda an samu ciki har an samu ɗa, eh an aihu. Da ba cikin ne ko kuma ba aihu ne, sai a yi istibra'i. Ko ba haka ba? Wannan shi ne.
Allah ba'ala. Ina
so
so Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Dhal Jalal wal Ikram ya Rabbul Alamin ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunuban mu ya Allah ka karbi tuban mu ya Allah ka karbi ayyukan mu a cikin wannan wata mai albarka wannan wata mai alfarma ya Allah kada ka sanya mu daga cikin masu hasara wannan wata mai albarka ya Allah ka sanya mu karbabu a cikin bayanka salihai ya Allah ka sanya mu karbabu a cikin bayanka salihai a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ka enta wuyoyin mu daga wuta ya Allah ka enta wuyoyin mu daga wutar jahannama a cikin wannan wata ka sanya mu daga cikin entattu a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ya Allah muna roƙonka kai kafi sanin buƙatun kowanne daga cikin mu daddaiku mu ya Allah ka san mu ka san kuma bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah ita wannan baiwar Allah da take neman a roƙa mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin taimakawa danta ya Allah muna roƙonka ka taimakawa danta da yaje wajen wato aikin soja ya Allah ka bashi nasara ya Allah ka bashi nasara ya Allah ka bashi ƙarfin gwiwa wajen gudanar da duk wani abin da ake nema daga gare su ya Allah da shi da sauran musulmai gaba daya da suke cikin wannan wato wannan waje ya Allah muna roƙonka ka gafarta wa iyayen mu ya Allah ka gafarta wa iyayen mu ya Allah ka gafarta musu ya Allah kamar yadda suka kyautata tarbiyyar mu kuma ya Allah ka kyautata musu a rayuwar su waɗanda suka riga suka mutu ya Allah ka gafarta musu ka haskata cikin kabarin su ya Allah marasa lafiyar mu kai ka fi sanin su ya Allah ka ba su lafiya na gaggawa ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka tsarkake su daga ainihin wato zunuban su da waɗannan rashin lafiya da suke ya Allah muna roƙonka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ka fi sanin halin da yake ciki ya Allah ka gaggauta da bashi lafiya rabban nasi azhibil ba'sa anhu washfihi wa anta shafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah duk wani abin da muke yi a wannan rayuwa ta duniya mu kai mu kawo mu wahala mu wato mu shiga cikin tsanani mu shiga cikin takura mu shiga cikin wato ainihin matsi da sauransu ya Allah duka saboda addinin naka ne kuma mun yi imani da kai ya Allah kuma abin da muke nema ita ce aljannan nan ya Allah ka shigar da mu gidanka na aljanna ya Allah ka yi mana karamci ka shigar da mu wato gidajen aljanna ya Allah ka kare mu ka kubutar da mu daga wutar jahannam ya Allah ka kare mu ka kubutar da mu daga wutar jahannam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين من النار يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واعتق رقابنا من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لليله القدر يا رب العالمين اللهم وفقنا لليله القدر يا رب العالمين واجعلنا من المقبولين فيها يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم بارك فينا اللهم بارك فينا وبارك في اولادنا وبارك في اولادنا وبارك في اولادنا وبارك في ازواجنا واصلح شانهم واصلح حالهم واصلح حالهم يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.
Karai eh tambaya ma hakkin na lillahi wannan abun amma gida go tumu
sai tsara mu ya
ne shugo kai ta da surutu kai da kamar kuhutun nan da kana a kin manta kana wa rai to alhamdulillah kuma baba baba ayo ai naji okay da safe ke me yasa kika sa aka zo da shi ne da kuma
yana ta kuka zai bi
ya zo kawai muna cikin sallah yana ta abin nan dadi oyoyo dadi eh nake ah muna cikin sallah fa
ai sai ne ya
ai kuma ni irin wannan tambayar ko bada son ma ana yi saboda dole zamu bada amsan da za su ji dadi ko dake
sai
su ji dadin
ana yi don su ji dadi ne
a ita ma ta san kana iya yin auren sai da mu wallahi akwai damuwa kuma al'umman nan kara tabarbarewa da ke wallahi
wallahi shine abin da suke ga mun biyan shi yanzu wannan fa ta da dan karfin imanin da ne tayi wannan tambaya assalamu alaikum alhamdulillah to akwai da yawa waɗanda su ma haka suke amma ba za su yi wannan tambayar wa'an su ma abin da yake faruwa in an biya kuɗin sadakin za a ci gaba da saduwa za a dinga zuwa wajen yarinya ana mun ci to a ina ake yin waɗannan abubuwan
ne suna sanin wajen da za su yi
ake suna zuwa wannan suna zuwa wannan ko
amma hotel ba ko ba hotel ba a daren lokacin da iyayen sun ba su dama ta fita tana kira idan ba su yi ba ko da su aboki ko kuma sai ba su yi anguwa
cikin daren kunki ko da rana dama shi yana da ɗaki yadda su suke
wannan
shi suna zuwa hotel ga shi mun kama wanda ma ba ma sadakin aka biya ba
friendship ne ma ba ma na aure ba
da yadda ake haduwa da su a lungunan nan ana tattaba musu gaba
nono komai
a to nono ma ya da sauki tun da can gaba daya cikin garin za a je a cucuta hannun a kazanta sarki sha'awa ba abin da yake makanta fuska kamar sha'awa wallahi sha'awa ne no wallahi yi kwanan aduku no blessing
ba shi na aka ce maka ko mahaukaci ya ba
wallahi
tabbai
wannan ai kuma ba wai don abin nan ba ne
a misali
kada ki tuki ya ba ne ta ina ke kasar sabai kada ki hada ga ya dawo kuma sallaci a nan amma to
ba
mu tun yawa sun yau na yi magana kan jihadi a yi jihadi kesa ita wannan tsura ko da yake ma ba mu kammala safa daya yau ba tura ki da ni bugu la shi ne tura ki mata no
ma kan tura su kana shi ba ya da
wallahi amma haka za a taka jiya kuma ku koyi jihadi yadda ake yi da kai magana kan jihadi abin nan ranar da na je na karbi na withdrawing kuɗi da kai a banki wani su abubuwa su sun faru na ji mamaki dama na je ban samu kowa ba security na yi ta hello akwai wuta a ciki kuma kamar akwai mutum a ciki amma ba wanda ya amsa kawai sai na shiga da na shiga na waje ATM din na waje na sabe na fara zuwa ne ciki ne a shaidu suna kulle a sha na kulle bakin ana kullewa ba zai shiga ba ana kullewa to na cikin wajen guda hudu ne duka a kulle na gwagwada na shiga da abinan sun yaki na fito kenan na fitowa sai na ga wani saurayi ya shigo cikin gani
a
wai wakin sai can an jima sai wani ya biyo shi to tambayan da na yi mai na ce kai ne security a nan? Kuma wajen maka ne kawai da security kai ne security a nan? Ce a shi ma zo withdrawal ne ce an yi abubuwan a kulle suke a nan ne ce to bari ya gwada sai ya shiga ciki gane ko? Kuma sai na zo ne wai ina sa sai ya shiga sai na daddana abin suna ciki ina kallon su suna kallo na su biyun ba su shigo tare ba fa amma sai na ga suna magana tare me yake nufi kenan ke nan sun san juna da na tsaya nan na sa iska ba ko kuna kallo na da nawi drawing na fita da nawi drawing zan fita su suka biyo wallahi sai na ga sun fito maimakon su yi amfani da na wajen ko don da na cikin a kulle yake ba kudi suke so ba to ba su tsaya sun gwada na wajen ba sai suka biyo ni da suka biyo ni wahara mana kafin na je wajen security din sai ga security ya fito da bandiga sai suka ja baya yawa masu tarawa ke nan ok sai ya kunna ko na dauka ko ya tara ne sun sa kuma masu tarawa ke gane ne kuma waye security Muhammad wannan Muhammad din ne sai na tsaya na ga yasa ne kuma yadda ya fito ko abin ne ma ba ne tsoro ishe buda dubu da Muhammad in da malam kai ne sai kamar jikin shi ya mutu sai shi ma wajen da ai an ta abin nan soja ne ba an withdraw din shi ne ba saboda shaye-shaye da kuma abin nan ya je shiga poli su da abin poli su ne ya je shiga ba mako zun ba su je ya shiga ba daga poli su na yake ba ka mutu ok wannan ne wala wallahi abin ya bani mamaki tashi sun zo da mota sai suka shiga motar su kawai suka yi furu sai shiga motar su furu suka tafi to da suka tafi din nan hanyar da zan je din wajen motar park ina ta kallon motar ko za su tsaya ko za su abin nan ina ta abin nan ina ta lura da motar shi ne ya samun tipi kai gida da na zo daidai wajen Oti Park sai ga shi sun yi fakin wallahi suna ta kallon baya da na zo na wuce su da na zo na wuce su suka ta da mutu wallahi da lai da na ce to wannan ba zan yi ma suna da ɗan asirin na siriki ba na zo daidai wajen kowar domin nan daidai wajen mugun din nan wajen garkuwa sai na tsaya na tsaya inda ba damar su tsaya sai suka yi da na ga sun wuce su nisa yawa su nisa na gode yawa sun yi nisa. Oh, wannan abun dole sai na abun
da ba.
Wallahi shi ne na shiga nan ce irin wannan daga sa wanda suke da shi ba kuma ba su biyu ba ne kawai ba akwai wasu ma cikin mota wallahi abin ya bani mamaki sosai ne kuma lokacin da na zo wajen ba kowa ta kila suna nan suna lura da wanda zai zo ya cire kuɗi Sabon layin nan, sai tun da aka fara azumi, kusan bayan kowane kwana uku hudu ta yi rasuwa. Layin. Akwai wata ‘yar albaya da wajen, yau ma na ƙara ganin wata. Yake daga can kenan suke su sarake, daga manguma na zuwa.
Kamar
bukuru
ne, ma bai sai bukuru
ba. Kamar ya bukuru? Ni san shi ba. Ya, ika kai ha. Nan tafiya biyu uku ma kafin ya kai na bukuru. Ai, ba za a kwatanta nan da bukuru ba. Kana ke kwallo yin ya guda. Wallahi, ni sai na dinga manta na kashe. And that's yeah, please. Hola, ¿qué tal?
Yeah, like, call again.
Okay.